Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hanifa Kabir Isa da saura abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Juma'a 3 ga watan Disamba shekarar 2021. Bayan labaran duniya za a ji cewa gwamnatin jihar Niger Najeriya ta tallafa wasu ƴan gudun hijirar jihar da kayayyaki. To ko me ƴan gudun hijirar ke cewa?
Bamu tallafi da ke da wasu kuɗin amma ba shi ne matsalar mutanen mu ba. The best thing a samu jami'an tsaro da zai jaro a yi magana abu a koma can a samu yan sanda da jami'an tsaro da zai koma ƙauye.
Muna kuma tafada rahoto kan ranar nakasassu ta duniya kamar kowace ranar Juma'a. Za a ji shirin yanayi da muhalli na Aisha Ma'azu, sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayin da kuke aiko mana ta wayar tarho. Amma kafin nan ga Hanifa Kabir Isa da halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. Hukumomi a jihar New York sun sanar da bullar sabuwar nau'in cutar coronavirus ta Omicron da yammacin jiya Alhamis. Gwamnar jihar ta New York, Kathy Hochul, ta ce mutum biyar ne hukumomin kiwon lafiyar jihar suka tabbatar da sun kamu da Omicron. Abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri na dauke da karin bayani.
Wannan labarin na zuwa ne bayan da jami'ai suka tabbatar da wani mutumin da ya halarci wani taro a gundumar Manhattan a ƙarshen watan Nuwamba ya kamu da nau'in cutar ta Omicron. Sai dai gwamnatin jihar New York, Kathy Hochul, ta ce kada mutane su daga hankalinsu saboda hukumomi suna sanye da cutar ka iya bulla New York, a don haka sun dauki dukkan matakan da suka dace domin daƙile yaduwar cutar. Wata mata yar shekaru 67 da take gundumar Suffolk, gwaji ya tabbatar da ta kamu da cutar yayin da ta fidda alamu na ciwon kai da tari wanda ba su da ƙarfi, sai dai bayaninta ya nuna ta samu allurar rigakafi a baya. Hukumomi sun ce wannan matar ta je ƙasar Afirka ta Kudu a lokacin da ta dawo a ranar 25 ga watan Nuwamba. An gano ba ta da cutar, amma daga bisani a ranar 30 ga watan Nuwamba gwaji ya tabbatar da ta kamu da cutar. Akwai kuma mutum biyu da suka kamu da nau'in cutar ta Omicron a gundumar Queens da kuma mutum ɗaya a gundumar Brooklyn. Kana wani mutum guda kuma ba a gano takamammen inda yake ba a cikin gundumomin da ke jihar New York. Shi ma magajin birnin New York Bill de Blasio ya ce akwai yiwuwar cutar tana yaduwa tsakanin al'umma. De Blasio da kuma kwamishinan kiwon lafiya na birnin New York Dr. Dave Chukchi sun yi kira ga jama'a da sa takunkumi a duk taro da za su shiga a cikin wani wuri da ke rufe, kana su yi kokari su karbi allurar rigakafi.
A halin da ake ciki kuma jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya kakaba tsauran matakin gwaji ga matafiya da za su shigo kasar. Ya kuma shimfiɗa tsari yadda za a ci gaba da daƙile yaduwar annobar corona a Amurka a cikin watannin hunturu masu zuwa. Za a buƙaci matafiya daga waɗansu ƙasashe na duniya su kawo shaidar rashin ɗauke da cutar COVID-19 cikin kwana ɗaya kafin isarsu Amurka. Wannan canji ne daga tsarin kwana uku da ake yi. Dokar za ta shafi Amurkawa da kuma baƙi. Bugu da ƙari kuma Biden ya ƙara wa'adin umarnin saka takunkumin rufe fuska a wuraren sufuri da kuma filayen jirgin sama daga 18 ga watan Janairu zuwa 18 ga watan Maris. Duk da yake an samu waɗanda suka kamu da nau'in Omicron a karo na biyu a Amurka jiya Alhamis, Biden ya gaya wa dandazon jami'an cibiyar lafiya ta ƙasa a bayan garin Washington cewa shirin shi zai baiwa ƙasa wata dama da za mu kawo ƙarshen wannan matsalar. Kada a shagala, kuna jin waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojoji biyu sun rasa rayukansu yayin da wasu masu yawa suka jikkata a sanadiyar wani hari da wasu mayakan sa kai masu tsatsauran ra'ayi suka kai a daren shekaran jiya Laraba a wata cibiyar tsaro da ke bakin iyakar arewacin jamhuriyar Benin, kamar yadda sojojin ƙasar suka faɗi. Wannan farmaki da aka kai Foga shi ne karo na biyu cikin makon nan a jamhuriyar Benin. Mayakan sa kan sun kai hari ne kan sojojin sintiri a sashen Alibori a safiyar Talatar da ta gabata. Hafsan sojojin Fructus Baguidi ya faɗi a wata sanarwa a jiya Alhamis wadda kamfanin Reuters ya gani. Ya ce sojojin sun kashe mutum ɗaya cikin mayakan a harin ranar Talata, sai kuma wani a daren Laraba. Wata sanarwa daga bakin sojojin ta tabbatar da ƙarin mutuwa da ya danganci harin daga wasu 'yan bindigar da ba a tantance ba. Ba kasafai ake samun irin waɗannan hare-hare a jamhuriyar Benin ba, amma ƙungiyoyi da ke da alaƙa da Al-Qaida da masu tsatsauran ra'ayi suna da ƙarfi a ƙasashen makwabtakansu. Burkina Faso da Niger da ke arewacin ƙasar ya kuma shiga kudancin ƙasar.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Gwamnatin jihar Niger da ke arewa ta tsakiyar Najeriya ta kai kayan tallafin kayan abinci ga wasu ɗaruruwan 'yan gudun hijira waɗanda suka tsere daga garuruwansu a sakamakon hare-haren 'yan bindiga da suka addabi wasu yankuna na jihar. Ga rahoton da Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana.
Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta kai tallafin kayan abinci ga wasu ɗaruruwan 'yan gudun hijira waɗanda suka bar garuruwansu a sakamakon hare-haren 'yan bindiga da ya addabi wasu yankuna na jihar Niger. To sai dai 'yan gudun hijirar da suka fito daga ƙananan hukumomin shiruru da kuma muya sun ce sun fi buƙatar samar musu da tsaro a yankunansu ta yadda za su koma su ɗebe amfanin gonarsu da a yanzu haka yake daji. Alhaji Ibrahim Inga shine shugaban hukumar bada agajin gaggawar a jihar Niger ya yi ƙarin haske akan kayan abincin da suka kaiwa 'yan gudun hijirar.
Akwai shinkafa da masara da gero, akwai manja, akwai mangyaɗa, akwai gishiri, akwai magi, wanda yake shiruru local government an ba su buhun shinkafa 100, masara 100, gero buhu 50, manja jarka 30, mangyaɗa ma haka, akwai indomi ma katan 100, akwai kuma gishiri guda buhu 30, akwai magi shi ma wajen katan 30, wanda yake an yi shi a gida biyu. Shiruru local government ta samu wannan adadi, ita ma mun yi local government ta samu wannan adadi.
Yan gudun hijirar dai waɗanda suka yi sansani a garin Gwada sun ce sun ji daɗin tallafin, amma fa gaskiyar lamari shine suna cikin tashin hankali domin kuwa amfanin gonarsu yana daji.
Sunana Yakubu Ibrahim Oscar. Sun ba mu tallafi da kyau da wasu kula, amma ba shine matsalar mutanen mu ba. The best thing a samu jami'an tsaro da zasu jawo a magana abun a koma can a samu yan sanda da jami'an tsaro da za kuma ƙauye.
Sunana Usman Dattijo Guni.
Tallafin ya zama dole ne bayan da za ka yi, inda ka bar abincinka a gida. Inda ka bar abincinka a gida aka ce ga wani ne dan ce baka maka da mudun masara za ka iya zuwa ka karba. Amma ba dan haka ba, wannan tallafin ku ina zai kai ka? Wannan abin da za a baka wannan za ka ci yanzu ne? Ga abincin da za ka ci na shekara a daji ka bar shi. A kyautata mana da tsaro shine babban bukatun mu. Suna kama mutane su wuce da su daji su kashe na kashewa su tafi su kai ce sai an ba su kuɗin fansa. Wannan yake a kira maka kuɗi miliyan 100, wannan yake kai a rayuwanka ba baka taba ganin wannan kuɗin ba. Ni karan kaina gona na yanzu wani makoci na ya kira ni ya ce dabbobi nan na ta cin amfanin ba zan iya zuwa ba saboda ina tsoron rayuwa. Gwamnati muna so ta agaza mana da ma'aikata jami'an tsaro wanda za su zo a dan kare mutane. Allah dai shi ke karewa, amma inda jami'an tsaron nan Allah da za a samu sauki.
Yankin na shiruru da muya dai ya dade yana fama da waɗannan mahara 'yan bindiga da gwamnatin jihar Niger ta ce mayaka ne na kungiyar Boko Haram suka mamaye yankin. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida na Batsari, yanzu kuma ga Hanifa dauke da sauran labaran duniya.
Kwararru sun ce kasar Sin tana ci gaba da sa himmar ganin ta sake haɗa kasarta Taiwan ta hanyar kwaɗaita alheri da Taiwan za ta samu a ta fuskar tattalin arziki. Amfanin da mafi yawanci 'yan Taiwan ɗin suke ganin ba za su amince da shi ba a matsayin wata musaya da mulkin na demokaradiyya. Kasar Sin ta fara wannan kamfe ne lokacin da jaridar CPPCC Daily mai samun goyon bayan gwamnatin birnin Beijing ta wallafa wani sharhi mai taken makomar Taiwan ta dogara ne da sake haɗewa, inda aka nuna cewa haɗewar da Sin zai kawo alherin tattalin arziki ga 'yan kasar Taiwan. Beijing tana daukar Taiwan a matsayin wani lazi da ya balle wanda watan wata rana zai saki hadewa da babbar kasar Sin. Tun shekarar 1949 lokacin da jam'iyyar ra'ayin kwaminisanci ta Sin ta karbi ikon jagorancin kasar Taiwan take daukar kanta a matsayin wata gwamnatin kasa mai cin gashin kanta. A jiya Alhamis ne majalisar wakilai ta zartar da kudirin dokar ba da kudin ci gaba da gudanar da ayyukan gwamnati zuwa 18 ga watan Fabrairu domin gujewa ƙara dakatar da ayyukan na gajeren lokaci daga tsakar daren Juma'an nan. Amma shakkun amincewar majalisar dattawan cikin sauri ya janyo doguwar jayayya game da yadda ake gani shugaba Biden ya maida allurar rigakafin cutar corona kamar dole. Yarjejeniya da shugabannin majalisa suka cimma jiya za ta ba da damar ci gaba da gudanar da ayyukan gwamnati zuwa kwakwanni 11 nan gaba bisa mizanin da aka saba, yayin da za a ƙara dala biliyan 7 domin tallafawa 'yan Afghanistan da aka kwaso daga ƙasar. Majalisar wakilan mai rinjayen 'yan jam'iyyar Democrats za ta zartar da wannan kuduri da kuri'u 221 masu goyon baya, yayin da wasu kuma 212 suka ki amincewa shugabannin Republican sun buƙaci wakilansu su kada kuri'ar yin adawa, in banda dan majalisar su Adam Kinziger daga jihar Illinois da ya mara wa 'yan Democrat.
A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rana 3 ga watan Disamba kowace shekara rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a matsayin ranar tunawa da nakasassu da ke bayan ƙasa, wanda kungiyoyi da hukumomi kan gudanar da tarurruka daban-daban don jin irin yadda nakasassun suke ji da matsalolin da suke fuskanta. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda Biyu.
Ranar 3 ga watan Disamba kowace shekara rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a matsayin ranar tunawa da nakasassu da ke bayan ƙasa, wanda kungiyoyi da hukumomi wanda Allah ya jarabta da nakasa don jin irin matsalolin da suke fuskanta. An da yake irin wannan ranar ne ta 1992 don tunawa da irin waɗannan mutane da Allah ya jarabta da nakasa. Sai dai ga bisa dukkan alamu ana samun yawaitar masu fama da nakasa ne sakamakon irin tashin hankula da aka yi fama da shi a shirin arewa maso gabacin Najeriya, wanda dubban mutane dama suka yi fama da irin waɗannan nakasa sakamakon irin tashin hankula da suka yi fama da shi. Malam Ahmadu Umar shine shugaban kungiyar masu fama da wannan nakasa da ke jihar Bondo, wanda yace yanzu haka aljinsu ya kai 5,000 a ƙananan hukumomi guda biyu da ke jihar Borno, wato birnin Maiduguri da Jeri.
Mu nakasassu muna roƙon gwamnati ya gina mana gida na nakasassu na Borno State, dan saboda haka yanzu haka mu nakasassu muna neman gidan haya ma ba ma samu. Wani ma mun samu mun biya na shakara za ce shakara mai zuwa waye ne zai biya muku, haka suna gaya mana. Dan saboda haka muna da kon gwamnati mai tausayi mai imani Professor Babagana Umar Zulum ya taimaka ya gina mana wannan quarters nan na kasassu, wannan da makafi da guragu da kurame da kudare duka wannan kewa nan na kasassu ne. In ya gina mana gaskiya wannan abun muna jin darin shi.
Shi ko Malam Muhammad Mustafa wannan malami ne da Allah ya jarabta da rashin gani muke koyar da masu idanu, kuma abin da ke cewa
katun na kasassu bai wuce su samu ilimi kyauta bangare lafiya kyauta da kuma duk abin da ake a duniya ko a jahar su ko a ƙasa, abin da muke cewa inclusive, don duk wani abin da ake kamar yadda ake ware na mata a samu ana ware na nakasassu, don saboda muna cewa nothing about us without us, ba wanda zai je duk inda kai ka san nakasheshe to nakasheshe yafi ka sanin kansa. Duk abin da ake kamar yadda ake ware kujerun mata haka ya kamata mu mamu ana dinga warewa, ana tafiya da mu a cikin siyasa sosai kamar yadda ake a sauran wurare kamar a jihohin Najeriya. Muna da hukuma na nakasassu musamman muna kira shi disability commission, ke ina ji muna da jihohi wajen 22 sun wasu sun disability board, wasu sun disability rehabilitation, wasu agency da kowa da jihar da abin da yake kira. So mu ma namu yana gaban an ce an gama karanta na uku, yanzu an ce yana gaban executive. Muna fata shi gwamnatinmu mai girma Professor Babagana Umar Zulumin da yake a kowa da kowa zai tube mu kuma da idon rama mu ma ya sa mana hannu akan wannan disability bill din mu samu kashin kanmu. Yana ba nakasassu 15,500 ko wani wata na kaso su sama da 2,000 suna moriyan wannan abun godiya muke da shi amma har yanzu muna kira da gare shi da sauran ƴan siyasa su ci gaba da tallafawa na kaso su kamar yanda suke empowering mutane ta hanyar ITC kamar computer abubuwan da ake na ICT a sa na kaso su duka ƴan siyasa suna yi to muna ji suna yi a mazabun su ana dinga ware nan na kaso su musamman
sunana Muhammad Aji ni ne secretary general na fiscal challenge Borno state chapter bukatun mu na farko shine zamu kara mika roƙon ga gwamnatin kasa ko ta jaha bisa ga ta fannin karatu da kuma aikin yi saboda akwai mutane da yawa wanda sun gama karatun kuma akwai 5% din da gwamnatin kasa ta bada umarni a dinga ba masu na kasa so muna so a dinga samu a ciki a jaha ko local government ko kuma ayyuka ta inform kwanan nan an yi NDLA sun sa makafi guda biyu kura mai guda uku to ya nuna kenan zamu iya yin wasu ayyuka duka da gwamnati za su insha Allah
sai dai gwamnatin jihar Borno ta kan ba wa irin waɗannan nakasassu 15,500 duk wata ga mutane fiye da 20,000 a cewar Commander Sa'id Nabuba commissioner ma'aikatar wasanni da harkokin matasa Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to madalla gaida Haruna Dauda Biyu har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC muna kuma watso muku shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com kafin mu kai ga shirin mu na gaba mu shakata da wannan wakar
nayi shirin rubun sako na dauniya dan Allah mai sauraro kuma ga cikiya zan zayyano kamannin ta dan dubayya ka dauki alkalami zana in zaka iya fado masu kokun baza na kosa ba karshen labarin da nake ban hadu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake da yi mai nisa ban san ina zanu bani na nausa ga zuciya na ta faɗin kada in fata ina tabe da yi karo da dan Musa yazo dan muta ni kwa na ce ban gaji ba Allah ya kyauta haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane yake kin yi matuwa tace akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar ban yo ba tafiya nake nisa nai karawa na wuce gombe yanzu na shigo adamawa na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin daɗin lokacin ta yayo ban yo ba garin Fulani ne Adamawan Yola na ce amanar kyawu a kai garin Yola na ga Lubabatu ƴar mutanen Yola ta ji labarina har tana zubar kwalla ta ce da ni a soyayya ban ga komai ba
to madalla yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda Aisha Ma'azu ta gabatar mana da shiri na gaba
barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu amma kun da ya gabata shirin yanayi da muhalli ya tabo batun rashin cika alƙawarin da manyan kasashen duniya suka dauka da zaman rage radadin sauyin yanayi ba tare da cikawa ba da kuma irin sakamakon da ya haifar wurin taron sauyin yanayi na duniya a Glasgow to a yau Dr. Abubakar Mamman Manzo zai yi tsokaci a game da wai shin menene wannan alƙawari
kasashe dai wanda yake yau su ne a sahun gaba kasashen da masu arziki na duniya sun amince kuma sun dauki wannan laifi na su ne a gaba cikin gurbatar da yanayi dakan haka ne ma tun tarka da aka yi na baya 2012 a garin Paris a kasar Faransa su suka dauki alƙawari na cewa za su yi gidauniya ta miliyar 100 na dala Amurka inda za a yi amfani da ita don a tallafa ma kasashe masu karamin hali kuma don a taimaka musu wajen yanda za su haɓaka ayyuka wanda za su taimaka a kawo gudunmuwa na magance wannan matsalar gurɓacewar yanayi. To yanzu kusan shekara 6 bayan wannan alƙawari sai a gani a nan ƙasar Ingila nan garin Glasgow cewa lalle wannan alƙawari ba a cika shi ba. A bisa kan alƙawarin da aka yi na miliyar 100 na dalakin Amurka ba a huce ba duka-duka abin da yake cikin gidauniya bai kai ba miliyan 21 a yanda ake hudu. Lalle wannan ka gani kenan an yi alƙawari amma ba a cika shi ba. Bisa kan wannan ne wannan taro na Glasgow babban abin da ya fara maganta bisa kan shi ne kuma inda aka tunatar da duka magabatan duniya da magabatan ƙasashe wanda su ne masu hali ƙasashe wanda suka ci gaba aka ce musu to ku haga shi ku na ɗaya dai duka kun amince cewa ku ne kuma a ba isa duka gurɓacewar yanayi saboda ayyukan da kuke yi da wanda kuka yi a baya. To sai yanzu gashi bayan shekara 6 kuma an zo an gani ba abin da aka yi. Me za ku ce ma sauran duniya bancin haka kuma me za ku ce ma kaman kananan ƙasashe wanda yake bancin ma su ne a bayan ku su ne masu karamin hali kuma su ne suke fiye da ɗaukan wannan ɓanna ta gurɓacewar yanayi. Me za ku ce musu ku alhali ku ne kanan ku ba mutane kashi kuma ku hana su kuka wannan bai yiwa a san yanda za a yi. Wannan duniyar tamu ce ta mu duka in ta lalace mu dukan mu ne za mu lalace.
Bangaren kuma shugaban shirin UMAP a Najeriya Dr. Salisu Dahiru ya yi bayanin irin ayyukan da suka aiwatar a Najeriya a nan wurin taron na Glasgow.
Abin da muka kokarin yi shi ne mun fadakar da wakilai da jami'an kasashe daban-daban da kuma ƙungiyoyin masu zaman kansu da kuma kamfanonika waɗanda suke kokarin sa hannun jari a irin ayyukan rage dumamar yanayin nan. Irin gudunmawa da ma'aikatar UMAP ta yi da taimakon da ta yi ta haɗin hannu da haɗin gwiwa da jihohi wurin samar da hanyoyi na rage dumamar yanayi ko ta samun da yadda za a iya sarrafa wutar lantarki domin yin abubuwa da yawa. Ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da muka yi ya haɗa da ƙirƙiro wata masana'anta na yin kilishi da ƙarfin rana wadda muka yi a Katsina kuma ya taimaka ƙwarai domin yanzu ana iya yin kilishin nan maimakon ya ɗauke su kwana uku ko kwana huɗu ko kwana biyar kafin a samu kilishin ya gasu sosai cikin idan Allah da amfani da ƙarfin ranan sukan samu su kammala a cikin awa huɗu kuma ga tsafta babu gudaje ko kura ko wasu abubuwa da kan iya bata wannan kilishi kuma sukan samu su sarrafa shi da yadda za a iya ma tafiya da shi ko da ina ne. Sannan kuma akwai inda muka yi amfani da hasken rana wurin samun ruwa wadda aka yaba da dama ana noman rani ana lambuna da sauransu ba tare da a yi amfani da inji ko mai janareta ko mai amfani da man fetur ko diesel ba. Akwai kuma irin kananan asibitoci din nan na karkara wadda muka yi kokari muka ba su na'uran sarrafa wutar lantarki domin su iya aiki dare da rana a irin waɗannan asibitocin da ba su wuraren ajiye magani wato na'uran sanyaya ɗaki da kuma inda za a ringa ajiye magunguna da ke iya amfani da hasken lantarki ne ko amfani da wutar nefa tunda ma ire-iren waɗannan wuraren ba a cika samun wutar lantarki ba. Ire-iren waɗannan ayyukan mun kaddamar da su kuma akwai matsaloli na wurare da yawa akan samu ambaliyar ruwa wadda yakan kai ga an rasa rayuka ko an rasa muhalli manyan hasaran su.
To mai sauraro a nan za mu karkare shirin yanayi da muhalli a yau amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
gaida Aisha, yanzu kuma sai wasu kadan daga cikin dimbin ra'ayoyin da kuke aika mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum wannan rediyo ne jin tsoron mutane ne hukun kokin mutane zuwa ga manya mun mutane a yau lokal wannan a jahi idan Allah sai koke mu ga yaya shi ne Sa Buhari Allah shi ne da ce a bayan na mutum dudu ko ce lokal da mu aiwa an so ba mutum dari an daina ya Allah ya shi ne Sa Buhari sa abin shi kan cewa ruwa dani da mutanen aiwa da Allah su fara dinga an ka ba su dan di an ka ga duk lokal zaman dai an ba su mu kada man ka yi na fata ya kunsa a cikin kawunan walliya
assalamu alaikum sashi hausa da murya america mai magana alaikum ni ke america su ya ce daga nigeria na wayar da zan bayyana a arewacin nigeria musamman inda yan ta'addancin naki sun kai kamari su kai kamari ko kuma sun kai yawaita ina ba da shawara akan gononi jihohi ni tsoron Allah su yi adalci kuna ban magwamnatin tarayya na wuri kuma duk inda an ka zauna ko wurin masu shayi ko wurin masu abinci ko wurin tarayya ake cewa kuma haƙƙoƙi ne da su gwamnonin jihohi su wani abu sai su ba sa da al'amarin wannan abun da mun ka samu jarauta a kai shi a arewacin Najeriya magana cewa hana 'yan sa kai sai makama jama'an tsaro wannan tasuni ya ce ko kuma ya ce ne da wawanci ya kamata duk abin da za a yi a tsawa a yi mishi tsari
zauren VOA kwarai ba shakka duk inda ka jan ambaci zaure to magana ce ta dattako
shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabannin su
a zaure dattawa ke maganar gyara
su ƴan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki
korafi daga bakin masu kore
idan an zo a zabe a fiyasance lokacin zabe maza ƴan uwanmu sai su zuna suna ta discourage suna hana a zabe mu
shi yasa a zauren VOA ƴan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyin su da albarkacin bakin su
mu dai ƴan shi'a ne kuma shi'a zamu yi shi'a ko maka zaba ba kuma wanda yake hana mu
shawara daga bakin masu shawara
waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi
sauran VOA wanda abokiyar kare kainar ku ni Madina Dauda ke jagoranta
to madalla da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takeice
An ji cewa hukumomi a jihar New York sun sanar da bullar sabuwar nau'in cutar coronavirus ta Amurka da yammacin jiya Alhamis. Gwamnatin jihar ta New York, Kathy Hochul, ta ce mutum biyar ne hukumomin kiwon lafiyar jihar suka tabbatar da sun kamu da Amurka. A halin da ake ci kuma jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya kakkafa tsauraran matakin gwaji ga matafiya da za su shigo kasar.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya da Niger, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin, ciki har da shirin duniya Amurka na Mahmud Lalo. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, musamman Hanifa Kabir Isa da ta karanto labarai, sai kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.